sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa 'yan takara na kasassu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar. Haka kuma za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce damammakin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a ɓangaren albarkatun mai na ƙasar ya ƙaru da kimanin kashi 30 cikin 100. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. Amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Likitoci a Kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau Litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar COVID-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar. Kungiyoyin likitoci da kwararru a fannin magani da likitocin haƙori ne suka rubuta a shafinsu na Twitter a yammacin jiya Lahadi cewa babu wani mataki da aka ɗauka akan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar watanni 8 da suka gabata. Gwamnatin Kenya ta yi watsi da batun lafiya da walwalar jami'an lafiya da kariyarsu a cewar kungiyar ma'aikatan. Babu tanadin inshorar asibiti da wasu tallafe-tallafen ma'aikata. Tabbas wannan ya kawo cika sosai a yakin da ake yi da annobar COVID-19 a kasar da ke fuskantar karancin likitoci. Kasar Kenya ta ba da rahoton samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 349 a jiya Lahadi da mace-mace 6, abinda yasa gabaɗayan adadin da aka samu a kasar yanzu ya kai 94,500, sai kuma mace-mace 1,639 a cewar ma'aikatar lafiyar Kenya. Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fitar da sabbin sharuɗa akan waɗanda za a ba muhimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. Mambobin wani kwamitin mashawarta na hukumar sa ido kan cututtuka masu yaduwa na Amurka su 13 cikin 14 ne suka kada kuri'ar a jiya Lahadi akan amincewa da matakin ba Amurkawa 'yan shekara 75 zuwa sama. Tare da jami'an da ke muhimman ayyuka, muhimmanci wajen bada rigakafin a zagayen farko. Jami'an da ke yin muhimman ayyukan sun hada da 'yan sanda, jami'an kwana-kwana, malaman makaranta, jami'an hukumar tura sakonni da na hukumar sufuri, da jami'an da ke aiki a bangaren abinci da noma, da sarrafa kayayyaki da kuma na kantinan saida kayan abinci. Kuri'ar kwamitin mashawartan na zuwa ne yayin da ɗaruruwan motocin ɗaukar kayayyaki suka fara bazuwa a faɗin ƙasar don raba rigakafin da kamfanin magungunan Amurka na Moderna da kuma cibiyar lafiya ta ƙasar suka haɗa kusan 6 miliyan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ake sa ran majalisar dattawa da ta wakilan Amurka za su kada kuri'a akan kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus su janyo na $900 billion, wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kuɗin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci. Matakin kuma na zuwa ne yayin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar, inda Amurka ta samu kusan mutane 18 million da suka kamu da cutar. Ana kuma samun fiye da mutane 200,000 da ke kamuwa da cutar a duk rana. Adadin mace-mace a ƙasar kuma ya zarta 317 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A jiya Lahadi ne shugabannin majalisar dattawa da tawakilai suka sanar da matakin ba da tallafin kai tsaye na $600 ga galibin Amurkawa, tare da yin la'akari da waɗanda kuɗaɗen shigarsu suka haura $75,000 a shekara. Amurka ta dora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya Lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin Iraq akan mayakan da ke samun goyen bayan Iran. Rundunar sojan Iraq ta ce wata kungiyar mayaka da aka haramta ta harba rokoki 8 har wani sojan Iraq ya jakkata gine-gine da motoci kuma suka lalace. Ofishin jakadancin Amurka a Baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa, amma harin ya danyi barna a harabar ofishin. An kunna na'urar kariyar makamai masu linzami da aka sanya a ofishin jakadancin don daƙile harin.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Nijar sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa 'yan takara na kasassu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai zuwa da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba, ta yadda za a sami wakilan masu bukata ta musamman a zauren majalisar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumunu Barma ya aiko mana karin bayani.
Yau kiran da ni muku, ina kira gare ku, in kun koma cikin al'umma ya kamata mu tashi gaba daya, mu shiga mu gaya ma al'umma su ba mu dama bana a zaɓe mu, mu kasance a cikin wannan zauren na majalisa. Ku da asaraki sai kun je kun tada al'umma ku da kwana, kuma al'umma ku muna son su ma ba na kasasu dai ba, su gaya ma al'umman Yamai gaba daya cewa su yi to da fifi ranar zaɓe, su zaɓi jam'iyyar mu ta CRPD Sulhu, saboda a ƙarƙashinta ne muke takara.
Malam Muhammadu Umaru kenan, wani makako da ke takara a zaben 'yan majalisar dokokin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen makon da muke ciki. A nan mun tarar da shi a dandalin da ake kira Funyap Bukoki, yana yi wa sarakunan makafin birnin Yamai jawabi da zummar samun haɗin kansu a yakin zaben da yake gudanarwa kamar kowane ɗan takara.
Kun san mu kin na kasasu akwai abubuwa da yawa waɗanda muke so ba ma samun su, domin ba a dama da mu. Kenan in muna so mu cimma guri, ya kamata a ce muna cikin madafan iko a dama ta da mu.
Babban gurin da masu bukata ta musamman suka sa gaba ta hanyar babban zaben na jamhuriyar Niger shine kara jaddadawa jama'a cewa na kasassu na da yanci kamar kowane dan kasa.
Mun ga cewa al'umma so da yawa suna yi muna kallon kaman ba abin da muka iya sai bara. To ya kamata mu canza wannan kallon zuwa ga nuna musu cewa mu makin na kasassu mutane ne waɗanda suke kawo nasu kokari a cikin ci gaban ƙasa.
To ko me sarakunan makafi ke cewa akan kudirin na Muhammadu Umaru da takwarorinsa? Sarkin makafi Isuhu Mai Kwai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama.
Kwanakin ga duk propaganda da aka yi cikin radio ana cewa a kula da mata, a kula da yara, a kula da komai da komai, har yanzu cikin radio ba mu ji ko da ranar da aka ce a kula da miskinai. To rada du Allah ya samu na da dangin mu wanda ya kai ga majalisa, to raba mu bai bace.
Da yake magana a madadin dukkan sarakunan yankin Yamai, sarkin makafin Kwaratagi Musa Ango ya tabbatar da cewa za su shiga kowane lungu da sako don tallata ɗan takararsu.
Akwai mutanenmu makahi, muna faɗa musu, akwai makwabtanmu, akwai waɗanda ma wallahi masu ido na lahiyar sunni, amma duk inda muna taro sai sun zo su zamu bida mu ce musu dan Allah dan Annabi ku kokari ku cewa muna babu zancen wannan party wai kaza kaza. A
Muhammadu Umaru ya karanci fannin gudanar da ayyukan hukuma a makarantar ENA Ecole Nationale d'Administration da ke birnin Yamai, lamarin da ya bashi damar samun aiki a majalisar dokokin kasa. To amma gurinsa na kare haƙƙin na kasassu ya sa shi da wasu takwarorinsa na kasassu yanke shawarar shiga zaben 'yan majalisa na Disambar 2020, domin a cewar su mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, hukumar kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa akan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce damammakin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a ɓangaren albarkatun mai na ƙasar ya ƙaru da kimanin kashi 30 cikin 100 shekaru 10 bayan kafuwar hukumar, duk kuwa da ƙalubalen da take fuskanta. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwarina ɗauke da rahoto.
A yin taron karawa juna sani da ma'aikatan kafaffun labarai a Kano, daraktan ayyukan dokoki da shari'a na hukumar barista Muhammad Babangida Umar ya ce zuwan hukumar ya kawo sauye-sauye ga sha'anin tafiyar da bangaren mai da iskar gas a Najeriya.
Ana bukatar duk abun da za a yi, ko kwangila ce, ko aiki ne, ko wani abu za a gina, ko wani abu za a yi, inda ya dangaci harkar mai a kasar Najeriya. To a tabbatar da cewa an yi amfani da, in kaya ne za a saya, a tabbatar cewa kayan da aka yi a Najeriya ne, ko aka hada a Najeriya, ko aiki za a dauka, kuma a fara dauka yan kasa kafin a kawo mutanen kasashen waje a wannan aikin. Shine a takaice abin da muke yi. Kafin a kafa wannan hukuma a shekara ta 2010, kusan kashi 90 na duk abubuwan da yake faruwa a harkar mai a Najeriya kasashen waje ake yi.
Alhaji Abdulmalik Halilu da ke zaman janar manaja mai kula da harkokin bincike da kididdigar alkalima a hukumar ya yi tsokaci game da nasarorin da suka samu wajen zartar da dokokin da suka kafa hukumar.
Da idan aka ce an ba da oil block a Najeriya, abinda
rijiyar mai
abinda mutane suke la'akari da shi shine nawa za a samu idan an fitar da mai din a Najeriya. Amma yanzu muka canza, muka ce ai ya fi karfin wannan. So daga tan da aka ba da allocation, aka ba da concession, kamata a ce lokacin za a yi exploration in Nigeria ne, lokacin za a yi field development in Nigeria ne, wato za a gina region kenan. In an fara production, an fara hakomai, an fara mai ya zama na yan Nigeria su ne ma'aikata, su ne suke kawo chemicals, su ne suke ba da services, su ne suke maintenance, su suke operations. To abin da muka canza kenan yanzu. To shine kaga cewa mutane da yawa yanzu sai suka sa jari a gina masana'antu wanda za su iya su kawo wa'innan kayan. To kaga ba shakka ya ƙara ayyuka ga matasa, ya ƙara kuɗin da Najeriya take ajiyewa a ƙasa, maimakon da duk abubuwan da ake a waje ne ke kawowa.
Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda dan gurbar Kano Alhaji Abubakar Silagaya ya wakilta, ya nanata bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsakiya a bangaren albarkacin mai da iskar gas a Najeriya su dafa wa ayyukan hukumar domin alfanin 'yan ƙasa.
Abu ne da ya shafi kishin ƙasa da yadda ƙasa za ta ci gaba, saboda haka abu ne da yake haƙi akan duk wani ɗan Najeriya wanda ya tsinci kansa a irin wannan waje ta cewa ya isar, domin irin wannan ƙasar mu take buƙata. Allah ya sa abin da aka tattauna a wajen nan ya amfani jama'a.
Batun aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta zuwa Kano na daga cikin aikace-aikacen da wannan hukuma ta kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkacin mai da iskar gas ta Najeriya, wato Nigerian Content Development and Monitoring Board ke sanya ido domin ganin an dama da kamfanonin cikin gida. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Yanzu kuma ga Sani Shu'aibu Malumfashi da rahoto na musamman.
Al'amarin tsaro a Najeriya sai du'a'i, domin ga dukkan alamu lamarin ya gagari kundila. Aiye cewa haka ne domin ganin yadda lamarin ya tashi daga tara hanya da kuma sace fasinjoji ya zuwa har cikin gidan mutane ake bin su ana sace su. Kara da karau, yau an waye gari lamarin ya kai ga sace 'yan makarantun sakandare. Shin ina za mu sanya kanmu? Wannan sata na ta'addanci ta shafi iyayen ƙasa, wato sarakuna har guda hudu, sarakuna biyu a jihar Zamfara, daya a hanyar Kaduna, sannan kuma daya a can wajen tsakanin hanyar Nasara, wanda har cikin masallaci suka bi shi suka sace shi. Wannan abin gwanin ban haushi da ban kunya. Mako guda kenan da aka je makarantar sakandare ta kimiyya aka sace ɗaliban, kuma bayan da suka yi kwana shida a hannun mahara aka ceto su, kuma kwana biyu da aka sada su da iyalansu, sai kuma wasu daban suka sace ɗaliban Islamiyya waɗanda suka dawo daga wajen bikin Maulidi, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya shaida mani.
da misalin karfe 9:30 mun samu labarin cewa barayi ɗan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa Dan Baure a ƙaramin kwamfutuwa da tattaki mutum kuma suka kora shanu da 10. Lokacin da ta dawo za su yi fitaji mun samu labarin cewa sun tare ɗan mata waɗanda yake na makarantar Islamiyya ne wanda suka taso daga Bulili a ƙaramin kuma ɗan jime daga wata ukuwa da yake ce mata unguwar Alkasub kuma za su koma gida a Mabuja. Wannan barayi sai yake cikin da waɗanda ‘yan mata kuma kamar sun ga banza ta faɗi suna so su dace su su awon gaba da su. Saboda haka bidiyo na dandame da area commander sun samu labari kuma nan da aka yi gangami da ‘yan sanda da sojoji kai har ba da ‘yan bijilante wanda aka je kuma aka yi musayar wuta aka da waɗannan barayi kwaci waɗannan ‘yan mata. Waɗannan ‘yan mata ta kai kimanin su 80 an kwaje su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma so kaɗai ba hadda su waɗannan mutum kudu da aka fara ɗaukowa a garin Dan Baure. Wannan ya samu kimanin mutum 80 da mutum kudu da aka kwata dukansu suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo. Kuma an kwaci waɗannan shanu su ba guda 12 kuma an mayar wa dabar. Waɗannan yara tuntuni an sa da su daga yaran.
Ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani.
To abin da ya faru mun je Mauji Ugo Alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka ido wa'innan miyagun mutane. A nan kan hanyar Ugo Alkasu ɗin mun dawo nan gab da mahuta. Idan kuma muka ga su sun sa ma tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu ga su nan bayan mu masu ne ihan mu duk gas. Kawai sai ɗaya ya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Mu kuma kawai sai muka firgita sai muka babbar cikin daji. Sai muka yi ta gudu wasu ka dangara da biya cikin dani wasu kuma jikin bukka. Allah ya sa ni hannu kuɓuta na dinga gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai dai kawai daga nan gefen gari.
Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma ne abin suka tare mu suka samu tsakiya suka kamo wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka yi taɓarkawa cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da asusuwa muka dawo gida.
Kazalika malamin su shi ma ya ƙara haske.
Daidai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanyar kufa mai tsamiya daidai wajen iyakar Labi to nan muka haɗu da su sun muna kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi. Nan suka ce mana duk mu haɗu waje guda. Na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwatse. Tarwatse wanda muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yadda za su yi controlling ɗinmu. Wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukkoki suka ɓoɓɓoye dama sun aɗanshe mana wayoyinmu. Lalle mu da ɗaliban gaba ɗaya mu 86 mu huɗun mun makaranta.
Wannan ya sanya na nemi ba'asi game da irin matakan da gwamnatin jihar Katsina ta fara ɗauka ko kuma za su ɗauka don hana aukuwar wannan lamari a nan gaba. Farko ga sakataren gwamnati Dr. Mustapha Inuwa.
Na al'amarin nan na rashin tsaro da ake ɗauke mutane da ake yi ai birni da ƙauye ake shi yanzu ne dai wani sabon salo ya shigo wanda aka je aka yi a makaranta a nan jihar Katsina. Saboda haka wannan ƙoƙarin da gwamnati ke yi shi za ta ci gaba da yi tabbatar da cewa gaba ɗaya al'amarin na rashin tsaro an shawo kan shi. Kuma kamar ne mai gina gona fa a cikin jawabin shi za a amfani da wannan damar da aka samu aka yi wannan nasarar to a yi amfani da irin abubuwan da suka faru din domin a fuskanci al'amarin baki da ya shi. Kuma su jami'an tsaron kamar da kowa ya sani ana wannan da dai gaba ɗayan shi ya ta'allaka ne a jami'an tsaro waɗanda suke ƙarƙashin gwamnati da tarayya. To ana nan ana ci gaba da dukkan abin da ya tabbatar da cewa al'amarin da an kawo ƙarshen shi ba ma wannan jihar Katsina ba a dukkanin yankin nan da muke samu waɗannan matsalolin waɗanda suka addabi mutane tsawon lokaci.
To ganin lamarin ya shafi 'yan makaranta ya sanya na nemi jin to waɗanne matakai kuma ke ɗauka don hana aukuwar hakan a manyan makarantu na gaba da sakandare. Ga mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara akan waɗannan rukuna na makarantu wato Dr. Bashir Ruwan Godiya.
To ba shakka tun farko dai shi tsarin nasaru abu ne da shafi harkoki na kowa da kowa sannan da akuwa shi wani al'amari ba mu tsaya ba. Randa muka je kankara tare da mai girma gwamna ina dawowa na sa waya da kaina kira kowane shugaban kowace makaranta babba da ke gama sakandare a nan jihar Katsina na kira shi ja hankali shiga abin da ke faruwa kuma ya sake mai da hankali sannan kuma litinin muka rubuta takardu abin da kira sakula muka tura masa cewa kowanne ya kara zage damtse ya sake mai da hankali wajen inganta tafiyar da tsaro a manyan makarantu da ke da ke shugabanta sannan kuma muka ba su umarnin cewa kowanne in akwai bukata ya tuntubi jami'an tsaro yan sanda da civil defense sauransu wajen kara tattaunawa da kara neman shawarwari da kara neman haɗin kai wajen tabbatar cewa an tabbatar da tsaro a dukkan manyan makarantunmu da ke gaba da sakandare ke jihar Katsina don kare rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da suka shafi dalibai da kuma ma'aikatan da ke cikin wa'annan manyan makarantu namu.
Masanin harkar tsaro kuma mai bada shawara game da harkokin tsaro ga gwamnatin jihar Katsina Alhaji Ibrahim Ahmad shi kuma ga yunkurinsa da kuma fahimtarsa game da hanyoyin da ya kamata a bi don ƙara ɗaukan matakan tsaro na lafiya da dukiya da rayukan al'umma.
Mun lura da abin da yasa aka yi amfani da damar da aka yi aka ɗauki waɗannan yara kuma yanzu matakai muke ɗauka waɗanda bi izinin lahi kuma na roƙon sauran jihohi ma arewa waɗanda ke fuskantar wannan barazana su ɗauki koyi da gare mu. Na farko dai za mu fara massive campaign akan security education, ilimi kana iya yaɗa komai da shi a duniya. Yau yaran nan da suna da ilimin harkar tsaro da su da malaman su to da abin ya zo da sauki. Muna issue na self school initiative muna so mu incorporating each the concept na harkar tsaro na makarantu. To wannan shine mafi a'ala na farko kenan. Na biyu kuma community policing da muke so mu ƙara enhance wanda al'umma muke ƙara so mu zaburar da su a tabbatar cewa kowa in harkar tsaro ta taso ta shafi kowa. Kalwar sadda abin ya taru duk katsan tashi wuri ɗaya an haɗu gaba ɗaya kowa ƙoƙari yake gaya za a ce tuyar nan. To wannan haɗin kai da muka samu na al'umma gaba ɗaya to ya nuna mana cewa kamata a yi mai amfani da shi. Muka cewa mun daƙile duk wani abu da zai mana barazana tsaro nan gaba insha Allah.
Sani Shabib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
duk da kuma bayan da lamuran wasanni suka fuskanta a shekarar nan mai ban kwana ta 2020 sakamakon annobar coronavirus musamman ma sha'anin kwallon kafa. Kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles ta sami sababbin 'yan wasa shida a duk tsawon shekarar da kasar ba ta sami buga wasa ba har sai watan Oktoba, inda ta buga wasannin sada zumunci biyu a Australia. Haka kuma ta kaddamar da wasu sababbin 'yan wasanta Cyril Desas mai shekaru 23 da Frank Onyeka da Zaidu Sanusi da ke takale da kungiyar FC Porto, sai Samson Tijani dan wasan kungiyar Golden Eagles ta Najeriya da suka fafata gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2019 da Kevin Apoguma haifaffen kasar Jamus mai shekaru 25 da kuma Chidera Ejuke dan shekaru 22 da ke takale da kungiyar CSK Moscow. Yanzu haka dai Najeriya za ta karkare shekarar nan ta 2020 ne a matsayin ta 35 a jadawalin mafificin kasashe ta haujin ta mola a duniya na hukumar FIFA, inda ta kara yin kasa sakamakon rashin tabuka abin kwarai a wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2022. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya ce ya shiryawa taimakawa kungiyar a fafutukar lashe gasanni a wannan kakar wasanni karon farko bayan takaddama da shugabancin kungiyar. Yanzu haka dai watanni shida ne suka rage ga kontaragin Messi a kungiyar ta Barcelona. Dan wasan dan kasar Argentina mai shekaru 33 ya zurawa kungiyar kwallaye 643, inda ya daidaice da tarihin da shahararren dan wasan kwallon kafa Pele ya kafa. A can baya dai ya gabatar wa kungiyar bukatar sa ta sauya sheka, to amma kuma hakan bai samu ba, lamarin da ya sa ya yanke shawarar ci gaba da zaman sa a kungiyar. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce bai da niyyar barin kungiyar duk kuwa da koma bayan da take fuskanta a wasanni. Arsenal din ta kasa samun nasara ko daya a cikin wasanni bakwai na baya bayan nan na gasar Premier da ta buga, lamarin da ya sa yanzu haka take ta 15 a teburin gasar. To amma Arteta na ganin cewa zai iya ci gaba da karfafawa kungiyar. Arteta ya koma kungiyar ta Arsenal ne a watan Disamban bara, inda ya jagorance ta ta lashe gasar FA ta Ingila. To sai dai kungiyar ta fuskanci koma baya wannan kakar wasannin, inda ta zura kwallaye 3 kacal a cikin wasanni 7 na gasar Premier. Tsohon likitan shahararren dan wasan kwallon kafa marigayi Diego Maradona Alfredo Kahe ya yi hasashen cewa watakila marigayin ne ya kashe kansa da kansa. Likitan ya yi da'awar Maradona dan shekaru 60 ya nuna alamun ya gaji da rayuwa, domin a can baya ma ya daina cin abinci da shan abin sha har ma da magani jim kadan bayan da aka yi masa aikin tiyata a kwakwalwa. Kahe, wanda ya kasance likitan Maradona tsakanin shekarun 1977 zuwa 2007, ya ce mutuwar Maradona ta sha bamban da yadda aka aladanta na bugawar zuciya kamar yadda ake hasashe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Likitoci a Kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau Litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar COVID-19, a cewar kungiyar jami'an lafiyar. Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fitar da sabbin sharuɗa akan waɗanda za a ba muhimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. A yau Litinin ake sa ran majalisar dattawa da ta wakilan Amurka za su kada kuri'a akan ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo na dala biliyan 900, wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kuɗin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu ne yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya hada shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.